Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49.60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma biyo a hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Laraba 17 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labar.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi alƙawarin sake gina majami'ar Notre Dame cikin shekaru biyar. A gobe Alhamis ake sa ran ma'aikatar shari'ar Amurka za ta fitar da tacaccen rahoton nan mai sama da shafuka 400 na kwamitin Robert Mueller. Yayin da a yau kuma gwamnatin Amurka za ta sanar da ƙarin sabbin takunkumi a kan Venezuela da Cuba da kuma Nicaragua.
To kanin labaran kenan, za a ji cewa kungiyar Kiristar Najeriya CAN ta ƙasa ta ziyarci ɗan gudun hijira da kuma fatar mai martaba Shehun Barno a Maiduguri.
Muna sai kai kira ga gwamnati ga kuma hanyar da za a talafa a talafa.
Za kuma a ji yadda tsoron masu sace mutane ke janyo cunkoso a tashoshin jirgin ƙasa a Najeriya. To kamar kowace ranar Laraba, Madina Dauda na tafi da shirin dimokuraɗiyya a yau, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi alƙawarin sake gina majami'ar Notre Dame cikin shekaru biyar. Bayan da gobara ta lalata cocin mai daɗaɗɗen tarihi wacce ke Paris babban birnin ƙasar. Shugaban Macron ya bayyana hakan ne yayin wani jawabi da yi wa 'yan ƙasar ta talabijin dangane da wannan ibtila'i da ya afka wa majami'ar mai shekaru 850, inda ya ce za a ƙayata ginin, yana kuma mai kira ga ɗaukacin Faransawa da su ɗauki lamarin a matsayin wata dama da za su dunƙule wuri guda.
Alors je vous le dis très solennellement ce soir. I am solemnly telling you tonight. This cathedral.
Yace a hakikanin gaskiya ina fada muku a wannan dare cewa zamu saki gina wannan majami'a tare. Wannan kaddara ce ga ƙasar Faransa, saboda haka wannan aiki zai zamanto abin da zamu sa a gaba cikin shekaru masu zuwa. Ko da yake gobarar ta lashe daukacin bangaren da aka gina da katakwaye, amma hukumomi sun ce ma'aikatan kashe gobara sun yi nasarar ceto fitattun hasumomin cocin guda biyu. A jiya Talata, shugaba Donald Trump ya miƙa saƙon jajinsa ga takwarin aikinsa Macron ta wayar tarho bisa wannan ibtila'i da ya auku a ranar Litinin. A gobe Alhamis ake sa ran ma'aikatar shari'ar Amurka za ta fitar da tacaccen rahoton nan mai sama da shafuka 400 na kwamitin Robert Mueller, wanda ya bincike kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka na 2016. Shishigin da ake ganin ta yi ne domin taimakawa Donald Trump ya nasara. A wani abu da ake ganin mataki ne na ci gaba da sukar binciken na Mala, a jiya Talata shugaba Trump ya sake ikirarin cewa rahoton ya riga ya wanke shi daga zargin aikata wani laifi da ke da alaka da zaben. Duk da cewa shi kansa Trump da sauran Amurkawa jira suke su ga bayanan da suka da rahoton ke kunshe da su, wanda aka mika shi ga ma'aikatar shari'ar a kwanakin baya bayan da aka kwashe watanni 22 ana binciken. A ranar Litinin, shugaban na Amurka ya kuma ikirarin cewa abokiyar hamayyarsa a zaben 2016, wato Hillary Clinton, ce ta aikata laifi tare da kwamitin zartarwar jam'iyyar Democrat da kuma tsaffin jami'an tsaron ƙasar, waɗanda ya saba musu gugar zana da laƙabin ɓatagarin 'yan sanda, inda har yakan ce ya kamata a binciki masu bincike. To a wani labari na daban kuma, a yau Laraba ake sa ran gwamnatin Amurka za ta sanar da ƙarin sabbin takunkumi a kan Venezuela da Cuba da Nicaragua a wani mataki na ƙara ƙuntatawa ƙasashen. Ita dai gwamnatin shugaba Trump ta himmatu ne wajen ganin an kawar da Nicolas Maduro daga Caracas babban birnin ƙasar, da zaman naɗa shugaban majalisar dokokin ƙasar Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasa, yunkurin da tuni wasu ƙasashe sama da 50 suka amince da shi. Gabanin wani jawabi da mai baiwa shugaba Trump shawara kan harkar tsaro John Bolton zai yi a yau Laraba, wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya jaddada cewa za su iya bakin kokarinsu su ga sun dauki duk matakin da ya dace. A cewar Bolton, burin Amurka shine a miƙa mulki cikin ruwan sanyi, yana mai cewa sun kuduri aniyar ganin an yi sauyin gwamnati. A wani yankuri na ganin an sake hukumomin Venezuela a wani yanayi na takura. Amurka har ila yau ta kara nuna matsin lamba ga ƙasar Cuba wacce take taimaka hukumomin Venezuela. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya nada mai ba da shawara na musamman Nicholas Haysom a matsayin mai taimakawa kungiyar tarayyar Afirka ta AU a shirin shiga tsakani da take yi a rikicin siyasar Sudan, inda dakarun kasar suka kifar da gwamnatin dan shugaban kasar Umar al-Bashir a makon da ya gabata. Antonio Guterres ya fada wa shugaban Majalisar Jisarwar kungiyar ta AU Musa Faki Muhammad cewa mai bada shawara Haysom zai zamanto cikin shiri a duk lokacin da ake bukatar sa. Shi da Haysom ya kasance shine babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya a Somalia a da, amma bayan watanni hudu gwamnatin kasar ta kore shi a lokacin da ya yinkuri shiga tsakani a matsayin wakilin tsohon shugaban kungiyar Al-Shabab wanda ya so ya tsaya takara a zaben kasar ta Somalia, amma hukumar zaben kasar ta hana shi. A da ranar Litinin din da ta gabata, kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya alawade da juyin mulkin na Sudan, ya kuma ba da dakarun kasar wa'adin kwanaki 15 da su mika mulki ga gwamnatin wucin gadi karkashin jagorancin farar hula. A yau Laraba, masu zaɓe a kasar Indonesia suka fara kada ƙuri'unsu da misalin karfe 7 na safe agogon yankin, zaben da ya kasance shine mafi girma a duniya wanda za a gudanar da shi cikin kwana guda. A bangaren zaben shugaban kasa, ana fafatawa ne tsakanin shugaba mai ci mai kuma sassaucin ra'ayi Joko Widodo da tsohon janar Prabowo Subianto mai tsananin kishin kasa. Akalla mutum miliyan 193 suka cancanci kada ƙuri'u a wannan zaɓe da ake yi a ƙasar ta Indonesia, wacce ta fi kowace ƙasa yawan musulmi a duniya. Har ila yau jama'ar ƙasar na zaɓen 'yan majalisun dokoki. Da misalin ƙarfe 1 na rana agogon yankin, ya kamata a rufe rumfunan zaɓe, sannan ana sa ran samun sakamakon farko cikin sa'o'i bayan wata kidaya da za a yi cikin gaggawa. A kuma watan Mayu mai zuwa, hukumar zaben kasar ta Indonesia za ta fitar da sakamakon ƙarshe. Mafi dai akasarin binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar sun nuna cewa shugaba mai ci Widodo shine zai lashe zaben, amma abokin hamayarsa Prabowo ya faɗa ma wani taron manema labarai a jiya Talata cewa yana sa ran shi zai lashe zaben da kashi 63 cikin 100 na ƙuri'un da za a kada.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, kungiyar Kiristan Najeriya CAN bisa jagorancin shugabanta Reverend Dr. Samson Ayokulle ta kai kayan agaji ga 'yan gudun hijira a Maiduguri, sannan ta kai ziyara ma mai martaba Shehu Borno Harun Dauda Garika.
Kungiyar Kiristocin Najeriya wato CAN ta ba da gudunmawan kayayyakin abinci da kekunan ɗinki ga 'yan gudun hijiran da rikicin Boko Haram daidaita da kuma ke samun mafaka a sansanonin 'yan gudun hijira da ke cocin EYN a garin Maiduguri. A jiya ne dai kungiyar ta ba da waɗannan gudunmawan, ya haɗa da buhuhunan shinkafa 500 da kekunan ɗinki guda 50 da kuma tsabar kuɗi na naira miliyan 7 don taimaka wa 'yan gudun hijiran da rikicin Boko Haram ɗin ya daidaita. Da aka ce ta adadinsu ya ta sama fiye da 3,000. Shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya Reverend Samson Ayokulle ne dai ga wannan gudumawa da kuma za su nufi jihohin Taraba da Adamawa don sake yi miƙa irin waɗannan gudumawa da waɗanda rikicin Boko Haram ɗin ya daidaita. Mun dai tambayi shugaban kungiyar game da rigingimin da ake samu a Najeriya, kama da garkuwa da mutane da kuma hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram kan kai kan jama'a, ko ya yake kallon wannan lamarin?
I'm advocating that the leaders of the communities and the agents of government will be sincere enough, be patriotic, to expose the unscrupulous elements within the community.
Ina kira ga shugabannin al'umma da kuma wakilan gwamnati su kasance masu gaskiya kuma masu kishin ƙasa don su tona asirin waɗannan tsiraru da ke cikin al'umma don tsoron al'umma su ci gaba da gudanar da rayuwarsu. Reverend Bitrus Mahmud dai shi ne shugaban wannan cibiya da ake kira EYN Church da ke anguwar Wulari, inda kuma yanzu hakan wasu dubban 'yan gudun hijira ke samun mafaka.
Akwai rayuwa iri-iri, mataye da dama an kashe mazajinsu, akwai wanda aka kashe 'ya'yansu, akwai wanda har yanzu ba su ga 'ya'yansu ba. To ya zama fama da damuwa trauma ya shiga kokolwansu so rayuwa din bai zama mana da sauki ba muna sai kai kira ga gwamnati ga ko hanyar da za a talafa ta maka bana
kabar kuna da adadin mutane nawa ne a nan pastor
yanzu a nan muna da adadin mutane 3,600 banda wayanda suna zuwa suna host community
shugaban kirjin kristocin reverend ayukulle ya kuma zai ci fadar mai martaba shehu borno dr alhaji abubakar umar ibn galbe elkanami wanda mai martaban yawon baptist tare da tawagarsa har mai masa karin haske game da rikicin boko haram din kamar haka
they are not family they are not from borno they just came to borno in disguise to seek for knowledge
yace wadannan ƴan kungiyar boko haram bayan asalin jihar borno bane ba kuma kabilin kanuri bane sun shigo mana ne koi a fakaice da sunan neman ilimi mutanen mu kuma ba su fahimci manufar su ba kafin su farga har sun yaya da munanan agidin su wanda suka gurbata tarbiyyar ƴaƴan mu amma yanzu mun samu cigaba ta fuskan tsaro musamman ma ga wannan gwamnati mai ci a yanzu hakan sun ba mu goyen baya kwarai da gaske na ganin cewa an kawo wannan ƙarshen matsalar Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ta gaida Haruna daga Maiduguri kuma bari mu kada babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda bincike ya nuna cewa saboda tsoron gamuwa da masu sace mutane da yan fashi matafiya na raja'a ga tafiya da jirgin ƙasa al'amarin da ya janyo cunkoso da rigingimu a wuraren sayan tikitin shiga jirgin Hawwa Umar Kareki.
A yayin da garkuwa da mutane don neman kudin fansa ya zama babban dillanci a Najeriya, hakan ya sa hanyar zirga-zirga ta mota ya rabu, hada-hadar jirgin ƙasa kuma yake cikar kwari. Mutane kan yi dandazo a tashar jirgin ƙasa don neman tiketi sakamakon wahalar da ake sha kafin a samu, da har ya sa ma'aikatan suka sauya jadawalin yadda za a rika karɓar tiketin jirgin. Wani matafiyi mai suna Muktar ya ce sufurin jirgin abu ne da ya kamata ya kawo sauki amma kuma sai aka samu akasin haka.
To alhamdulillahi mun ga sauki amma kuma amma saukin tana so ta zama bala'i gare mu saboda yanayin yanda ake sai da ticket din kaman jirgin yayi mana karanta saboda demand don ya kamata a ce idan mutum ya zo yana son ticket at a particular time ya kamata a rinka saidawa da ticket din a ce akwai portion na displays ake saida na rana ko na safe ko na yamma amma yanzu inda ake cinkoson nan gaskiya babu sauki a cikin lamarin
menene rashin saukin al'amarin
saboda rashin security na kan hanya
mun kenan dai ci baya a kasan nan
Halima fana so farko na zuwa kenan tashin shiga jirgi amma kuma da na zo an samu matsaloli sosai saboda ko layin ma yanda za a biyar da layin ma matsala ne ga wurin masu aikin balle mu da muka zo neman tikiti sannan wasu kuma suna sayarwa wasu tikiti kuma a gefe kamar ni na zo ga yaro ga layi ga rana tun da safe 11 amma kuma ba samu tiket ba sai yanzu hudu ya wuce kafin na samu tikiti da kyar ma na samu
Amina Gani ta ce ma'aikatan tashar jirgin suna buƙatar horo na musamman don tafiyar da aiki yadda ya kamata
ni gaskiya tun da nake zuwa wannan tashar jirgin ba da sauki nake samun shi ba ba su daya ba ba su biyu ba ina bin jirgin nan ko da cikin wani sati amma gaskiya ma'aikatan su ma ya kamata a gyara musu na daya iya magana da kwastomomi ba su iya ba ya kamata a gyara musu a kawo sabobin mutane da za su koya musu yadda ake yin aikin nan kuma yadda ake magana da kwastomomi na biyu kuma gashi nan suna nan daga baya za su sayar da ticket ma mutane a baya kuma bai kamata haka ba wanda suka zo tun daga safe suna nan suna jira amma ba ticket haka shinta har yamma za su tashi wurin tafiya ba za su samu ticket ba kin ga yanzu haka mutane na nan har standing har a zone a jirgin ma'aikatan ma suka zo mutane tun daga safe mutun ya zo tun daga safe abu da ya kamata su lallabe shi su san yanda za su yi magana da shi su san yanda za a yi kowa ma ya samu a gama cikin lafiya amma ba su yin haka
a kokarin da ake yi dan shawo kan matsalar tsaro da garkuwa da mutane rundunar sojin Najeriya ta tura jami'an ta jihohin Kaduna Katsina da Zamfara domin samar da tsaro Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
To a gaida Hawa'u, yanzu kan bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba.
Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wani sabon shiri. Sunana Madina Dauda. A makon da ya gabata mun yi bita akan dambarwar da ke faruwa a fagen zaben shugabannin Majalisar Dokokin Najeriya, inda aka samu ƴan takara na kujerar shugaban Majalisar Dattawa da na mataimakinsa, har muka ji ta bakin ɗaya cikin masu magana da yawun jam'iyyar PDP. A yau za mu tashi ne akan bayanan da jam'iyyar APC ta yi ta bakin mataimakin mai magana da yawun jam'iyyar Yakini Nabena, inda ya ce Arewa maso yamma ta kawo shugaba Buhari, sannan Kudu maso yamma ta kawo mataimakin shugaban ƙasa. Saboda haka sauran shiyoyin guda hudu ne za su raba mukamin majalisar a tsakaninsu, kuma an riga an bada ta Majalisar Dattawa wa Arewa maso gabas, kenan Arewa maso tsakiya da Kudu maso gabas da kuma Kudu maso kudu su ne za su fafata. Wannan ya rusa cece kuce da ke tasowa akan cewa jam'iyyar ta riga ta bada kujerar shugaban Majalisar Wakilai ga shiyar Kudu maso yamma. Daya cikin 'yan Majalisar Wakilai daga shiyar Arewa maso tsakiya, Muhammad Umar Bago, yana cikin masu fafatawa akan wannan mukami. Ga abin da yake cewa,
binciken da muka yi daga shekara 1999 har yanzu ba taɓa samun kakakin majalisa ko mataimakin shugaba daga Arewa ta tsakiya. Kuma a wannan tafiyan fa, idan ana magana za a yi compensation, za a ba mutane rewardin mutane da saboda abin da suka yi, to ai mun cancanta rewardin mu ne na uku. Da a ce sai da a gama zaɓe da za a zaɓi shugaban ƙasa da mataimakin shi, to kila Arewa ta gabas za ta ɗauka mataimakin shugaban ƙasa ne na biyu. To amma ba ra'ayi to ya mana haƙƙi ba, gaskiyar magana kenan. Ana sallah dan lada ne. To ya cancanta Arewa ta tsakiya ita ma a duba ta a waiwaye ta, saboda menene? Ka duba ƙuriyoyi da ta kawo jam'iyyar APC ga nasara, har Janar Muhammadu Buhari shugabanmu yau ya zama shugaban ƙasa. Arewa ta tsakiya ita ne ta zo ta uku da ƙuriya kusan miliyan 2.5. Middin yau aka ce an dare ta Arewa ta tsakiya, a tsakakkaninmu za mu zauna mu duba me ya kamata, sannan mu yi ma juna magana, sannan kuma shugabanninmu da gwamnoninmu da sarakanmu za su sa baki a tsayar da mutum. To tunda jam'iyya ta ce ita ba ta zabe ba, bara mu yanke mata hukunci ba.
To amma ai ta yi a Majalisar Dattawa, kuma tabbas za ta yi a Majalisar Wakilai.
To aka ce gane ga wani ya yi su wannan tsoron Allah, abin da ya faru shekaran jiya faru jiya, bayan da zai bari faru ba gobe. Saboda menene? Ba duba ba ne. Idan kin ga hadari na zuwa bayan la'asar aka samu ruwa, gobe in ka ga zuri kin san ruwa zai zuba, ko an faɗa miki ko faɗa miki san zai zuba. Saboda in aka ci gaba da haka din, to in Allah ya yarda ruwan da ya zuba shekaran jiya zuba jiya, ko zai zuba gobe.
Me kenan kake nufi?
To maganan shine idan na farko in ta yi haka ta shiga hurumin demokradiyya, duk da cewa jam'iyya ya kamata ta kawo abu ne a fefe, ta ce to muna ganin saboda adalci muna da zone guda shida, shugaban ƙasa na wanga zone din, mataimakin shi na gazon ya rage zon guda hudu, kuma kujerun da ake magana a kansu kujeru ne guda hudu, na speaker da deputy speaker, na senate president da deputy senate president. To wannan wurare guda hudu din akan tsari su ya kamata a ba dama su dauka. To in aka ce alal misali an kai shugaban senate zuwa north east, sai a bar mutanen suke north east zaben da suke so, shine demokradiya. Amma a ce wannan shine dan ciki na, to zai ga dan kishiya. Bayan haka mu ma Arewa ta tsakiya, idan ana mana adalci aka bamu abinda za a bamu a jam'iyyarce, yanda nayi magana kwanaki na ce idan da a ce jam'iyya yau ta tsaya ta ce south south ko south east ne za ta kai speaker, to mu za mu yadda mu dauka deputy speaker. Amma
ko ina kenan, ko
na tsakiya,
Arewa na tsakiya,
Arewa na tsakiya, idan yau jam'iyya ta fito ta ce to Kudu ta gabas ko kuma Kudu ta kudu za a kai wannan kujeran, ba za mu ja da su ba, don jam'iyya ta faɗa, kuma akwai adalci a ciki. Ko da mutum ɗaya
in dai wannan ne, sai ku yarda da jam'iyya,
sai in wannan ne za mu yarda da tsarin haka. Amma a ce akai Kudu na Arewa, ba zai yiwu ba gaskiya.
Wannan furuci da Muhammad Umar Bago ya yi ya zo daidai da ra'ayin tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa, Comrade Isa Tijjani, inda yake bayani kamar haka.
Bahaushe ya ce juma'a da za ta yi kyau daga Laraba kan ganta, ba a maje ga kan maganar kafa shugabancin ba, ga irin rikici da jam'iyyar da ta ci zaɓe take ciki a kan zancen wanda zai shugabanci. An cakuɗa, an damalmala, ba wai a yi maganar su 'yan majalisa su zaɓi wanda suke ji zai iya shugabantarsu don karan kansu ba. A'a, ana son a ce ko an so ko ba a so ba, haka jam'iyya take so. To kin ga wannan an fara tafiyar a gurbince ɗaya kenan. Na biyu, ba abun mamaki ba ne idan aka yi garaje APC ta sha mamaki. Na uku, abin da ya dame ni shi ne a bar 'yan majalisar nan su zaɓi wanda suke ganin shi ne shugabansu, shi ya dace zai musu shugabanci, shi ne kwaran magana. Duk wani abin da za a yi saɓanin wannan ƙarshenta ba zai haifar wa ainihin ɗamin ido ba majalisar ba da kuma ƙasa baki ɗaya, Allah ya kiyaye.
A nan na nemi jin ta bakin mai fashin baki a al'amuran siyasa, Ibrahim Musa. Ko ya yake kallon wannan dambarwar?
Ni a nawa ra'ayin bai kamata ba jam'iyya a matsayin ta na uwa da uban kowanne ɗan jam'iyya da ya ci zaɓe ta nuna wannan ɗan mowa, wannan ɗan bora. Ina ga abin da ya kamata bisa ga ƙa'idojinsu na majalisa, ya kamata a ba su majalisan dattijai da 'yan majalisan wakilai su zaɓi shugabanninsu da suke ganin cewa za su ainihin ba da gwagwarumar gudunmowa wa gina ƙasar nan da kuma tabbatar da ƙudurorin jam'iyyar da take kan gwamnati. Ina ga abin da jam'iyyar ce kamata ta yi ita ta ba da shawara, tunda ina ganin shugabancin jam'iyya ba zai je ɗakin majalisa ba ya zaɓawa 'yan majalisa shugabanni a wannan gurin. Dole 'yan majalisan ne za su zaɓi shugabanninsu. Sannan ina ga idan ma za su ba da shawara ita jam'iyya mai mulki, abin da ya kamata su duba sai su duba waɗannan sanatoci da 'yan majalisan wakilai, su duba tarihinsu, su duba ƙwarewansu, su duba su gani a cikin waɗannan sanatoci ko 'yan majalisan wakilai su waye suka ba da gagarumar gudunmowa a majalisa, ko ta gabatar da ƙudurori waɗanda suka ciyar da ƙasa gaba, ko kuma tsayawa tsayin daka a tabbatar da in an gabatar da kasafi an duba shi sosai, an auna shi da alƙawurkan da jam'iyya mai mulki ta yi, sannan an auna shi an gani ya dace da ƙudurorin jam'iyya, sannan kuma ya dace da ciyar da ƙasa gaba, ya dace da zaunar da ƙasa lafiya. Ina ga inda sun duba wannan sun bawa 'yan majalisun gaba ɗayansu wannan shawaran, ina ga ba za a samu matsala ba.
To kana nufin kenan matakin da jam'iyya ta ɗauka kamar katsalandan ta yi kenan a harkan majalisan?
Ba zan kira shi katsalandan ba, amma zai yi wa wasu 'yan majalisun zafi kasancewar kiri-kiri kana ɗa a ware ka gefe a ce kai ba ɗa ba ne, wannan shi ne ɗa, shi ne ɗan ma, zai musu zafi wanda idan ba su kai hankali nesa ba suna iya ɗaukan matakin da za a koma gidan jiya. Kowa ya ga abubuwan da suka faru ba ma a wannan majalisa ta takwas ba. A zamanin Gali Umar na Abba an ga rigima da suka yi ta yi da shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo. Sannan a lokacin da Obasanjo ya ba da sunan wata wacce ake kira Honorable Mulkat da sunan jam'iyya, 'yan majalisa suka ƙi. Sai da Aminu Waziri Tambuwal ya sa kayan 'yan Niger Delta, shi kuma mataimakinsa ya sa kayan 'yan Arewa, suka tsallaka ta katanga suka shiga suka je suka yi zaɓensu yanda suke so, sannan suka koma suka gaya uwar jam'iyya sun yi abin da ya dace don Allah uwar jam'iyya ta yi haƙuri. Saboda haka da a tada ƙura a samu irin waɗannan matsaloli, a bar 'yan majalisa su zaɓi shugabanninsu da suke so, domin zaɓen shugabancin majalisa yana da muhimmanci wa talakawa da suka zaɓi jam'iyyar APC. Saboda wannan majalisa tana da gagarumar rawa da za ta taka a ƙudurori da ayyukan raya ƙasa da majalisar zartarwa za ta tura. Idan aka sake kuskure irin na baya, za a yi kon gaba kon baya har ya jawo matsalolin da talakawa za su ji a jikinsu su kasa ganewa matsalar daga ina take.
To a baya ka ce za a koma gidan jiya kamar matsalar da ya faru a baya. To a baya jam'iyya bata sa baki ba, shugaban kasa bai sa baki ba, su da kansu ne suka zaɓi shugabannin da kuma abu ya dawo ya rikice ya zama ba a yi daidai ba. to me yasa kake ganin yanzu abin da za a yi ba a kyauta ba?
A baya ma an yi nune da aka yi nune da ke shi shugaban majalisar dattijai na yanzu gogagge ne, ya san harkar siyasa, sai ya faki ainihin yan jam'iyyarsa na APC suna ɗakin taro, ya sauri wasu ma a gurin suka kwana, ya sauri ya je haɗa kai da gagarumar jam'iyyar adawa ya samu wannan shugabancin, saboda ya san dokokin majalisar wanda ake kira house rule ya haddace su a kansa. Ya yi amfani da wannan dama ya samu abin da tura suke kira quorum a kai zaben shugabancin majalisar.
Yadda shirin ya kammala kenan a yau, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma masu nazarin al'amuran yau da kullum, Comrade Isa Tijani da Ibrahim Musa, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin, nake cewa mu huta lafiya.
Ya Allah ya Allah na huka.
Anan ka suna mun yi recording din case na fiya dai sun fi 100 wadansu in kaji kaman kai kwalla.
Muna da ƴan majalisun jaha guda 40, babu mace ko daya. Muna da ciyamomin kananan hukumomi fiye da 40, babu mace ko daya. Muna da ƴan majalisun tarayya guda 24, babu mace ko daya. Ga gwamna, ga mataimaki, duka ba mace.
Akwai haƙƙi na mutum, idan ba za ka iya aure ba, idan ba ka da halin aure, ba ka da halin riƙe mata ka bata inda za ta zauna, ka bata abincin da za ta ci, ka bata tufa, ka bata makwanci, to idan ba ka da wannan, kada kai aure.
An ka mare ni, daidai ne in mare ka. Tunda dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka, ka ɗauki iduwa a ɗauki naka, ka ɗauki haƙuri a ɗauki naka, don me in kai mare ba za a marama ba.
Auren nan a hannun maza yake, idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu, ba ma mu kai ƙara a gaya musu a jakunan su su gyara ba.
To, da fatan an amfana da wannan sakon. Yanzu dai ga Mahmud ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice.
To, Ibrahim, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya alƙawarin sake gina majami'ar Notre Dame cikin shekaru 5 bayan da gobara ta lalata cocin mai daɗaɗɗen tarihi wacce ke Paris, babban birnin ƙasar ta Faransa. Shugaban Macron ya bayyana hakan ne yayin wani jawabi da ya yi wa 'yan kasar ta talabijin dangane da wannan ibtila'i da ya afkawa majami'ar mai shekaru 850, inda ya ce za a ƙayata ginin, yana kuma mai kira ga ɗaukacin Faransawa da su ɗauki lamarin a matsayin wata dama da za su dunkule wuri guda. A gobe Alhamis ake sa ran ma'aikatar shari'ar Amurka za ta fitar da tacaccen rahoton nan mai sama da shafuka 400 na kwamitin Robert Mueller, wanda ya bincike kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka na 2016. Shishigin da ake ganin tayi ne domin taimakawa Donald Trump ya yi nasara. A wani abu da ake ganin mataki ne na cigaba da sukar binciken na Mueller, a jiya Talata shugaban Trump ya sake ikirarin cewa rahoton ya riga ya wanke shi daga zargin aikata wani laifi da ke da nasaba da zaben, duk da cewa shi kansa Trump da sauran Amurkawa jira suke su ga bayanan da rahoton ke kunshe a ciki. Taron labari na daban kuma a yau Laraba ake sa ran har ila yau gwamnatin Amurka za ta sanar da ƙarin sabbin takunkumi akan Venezuela da Cuba da Nicaragua a wani mataki na ƙara ƙuntatawa ƙasashen. Ita dai gwamnatin shugaba Trump ta himmatu ne wajen ganin an kawar da Nicolas Maduro daga Caracas, babban birnin ƙasar, da zumar nada a shugaban majalisar dokokin ƙasar, wato Juan Guaido, a matsayin shugaban ƙasa. Yunkurin da tuni wasu ƙasashe sama da 50 suka marawa Amurkan baya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya nada mai ba da shawara na musamman Nicholas Haysom a matsayin mai taimakawa kungiyar tarayyar Afirka ta AU a shirin shiga tsakani da take yi a rikicin siyasar ƙasar Sudan, inda dakarun ƙasar suka kifa da gwamnatin da daɗaɗɗen shugaban ƙasar Umar al-Bashir a makon da ya gabata. Antonio Guterres ya faɗa wa shugaban majalisar zartarwar kungiyar ta AU Musa Faki Muhammad cewa, wato mai ba da shawara, Haysom zai zamanto a cikin shiri a duk lokacin da ake buƙatar sa.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi ku ji wasu sabbin shirye-shirye, ciki har da wani rahoto na musamman kan shirin biyar diya ga manoma fararen fata a ƙasar Zimbabwe. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Mamu Lalo da ya karanto mana labaran duniya da CD da ya haɗa mana sautin da kuma injinanmu na wannan lokacin, John Ellison, ni Ibrahim Kalma Sigi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
Afrique, Le Monde aujourd'hui.